sashen Hausa na Murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin Murar Amurka a Abuja. A shirin za a ji cewar rundunar sojan Najeriya ta musanta zargin wani hari a jihar Enugu da ya yi sanadiyar mutuwar mutane.
Wannan ba gaskiya bane, kawai propaganda ne da neman bata mana suna.
Gwamnatin Nijar ta dau alwashin kare muradin waɗanda rufe kamfanin Cominac ya shafa a yankin Agadez.
Shi yasa aka ce Cominac ta kai iyakar rayuwarta.
A gudanar da wani taro a jihar Borno na bunƙasa harshen Larabci.
Kaga OPEC inda ake sai da fetur a duniya, harkar kasuwanci duk inda ake yi ake tara kuɗi, zaka samu kasashen Larabawa ne.
Yau Laraba muna dauke da shirin ciwon yamuci da Aisha Mu'adu ke gabatarwa. Za mu kammala da sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru. To amma farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin shirin Amurka na kawo ƙarshen sare gandun daji da kuma rage hayaki mai guba, yayin da sama da shugabannin ƙasashe 100 suke ganawar karo na biyu kane da kawo ƙarshen tattaunawar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi a Glasgow da aka sani da COP26. Amurka ta karu da sauran mahalarta wurin sanya hannu akan gagarumin yarjejeniyar hana sare gandun daji da kuma sake inganta eka miliyan 200 na gandun daji da kuma sauran albarkatun halitta a ciki. A cikin waɗanda suka sanya hannu a yarjejeniyar akwai ƙasashe masu girman gandun dazuka kamar Brazil, Russia, Indonesia, Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, Canada da kuma Colombia. Gandun daji na taka muhimmiyar rawa wurin shaƙe iska mai cutar da ɗan adam. Biden ya ce zai aiki tare da Majalisar Dokokin Amurka su ware wani ƙarin dala biliyan 9 domin tsare gandun dazuka. Yayin da yake yabawa nasarori da aka samu, Biden ya kuma cece shugabanni biyu da ba su halarci taron fuska da fuska ba da suka hada da Xi Jinping na China da kuma shugaban Russia Vladimir Putin. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns yana wani rangadi da ba sabon ba a Russia domin duban dangantakarsu. Tattaunawa ta baya a cikin jerin taruka da ke nuna bangarorin biyu suna son ci gaba da tattaunawa duk da rashin fahimta da kuma jerin takaddama da ke tsakaninsu. Wani kakakin ofishin jakadancin Amurka ya ce Burns yana jagorantar wata tawagar manyan jama'an Amurka zuwa Moscow a wani rangadi na ranakun Talata da Laraba bisa bukatar shugaba Joe Biden. Suna ganawa da jami'an gwamnatin Rasha domin tattaunawa akan batutuwa da dama akan dangantakan kasashen biyu, inji kakakin. Majalisar Tsaro Rasha ta ce Burns, wanda ke fahimtar harshen Rasha kuma tsohon jakada a Moscow, ya gana da Nikolai Patrushev, sakataren majalisar kanin tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Rasha ta FSB. Sai dai bangarorin biyu ba su yi wani ƙarin bayani ba akan hirarsu, amma hirar ta mai da hankali akan batutuwar taɓarɓarewar tsaro a dangantakar ƙasashen biyu da ta yi tsami. Wani jami'in tsaron fadar shugaban Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya buɗe wuta akan sojojin kwantar da tarzoma na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar, inda ya raunata mutum 10 a ciki, a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar a jiya Talata. Motar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗe kanin ta kashe mutum guda yayin da take ƙoƙarin arcewa daga gurin. Ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da MINUSCA a taƙaice ya yi Allah wadai da harin na ranar Litinin. Ofishin ya kira harbi kan sojojin zaman lafiyan da misara da ba su riƙe da makamai a kusa da fadar shugaban ƙasar da ganganci kana babu hujja. Kakakin fadar shugaban ƙasar Albert Mokpem Yeluke ya yi kira da a kwantar da hankali, yana mai cewa wannan wani lamari ne da za a iya shawo kansa. Muna matukar bakin ciki na mutuwar wannan ɗan kishin ƙasa, kana muna miƙa ta'aziyya ga iyalansa, inji kakakin. Harbin na shekarun jiya Litinin ya faru ne bayan da wani jami'in farin hula ya shiga wani wurin da ba a shiga a gidan shugaban ƙasar, a cewar mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Vladimir Montero. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan tana shirin sallaman sama da ƴan haramtacciyar kungiyar Islaman nan da ke daure a gidan yari 2000. Kana ta ba kungiyar damar shiga zabuka a karkashin wata yarjejeniya wadda gwamnati ta cimma ta kawo ƙarshen tashin hankali a cewar bangarorin da ke tattaunawa. A nata bangare ita ma kungiyar ta tahrikan Labbaik Pakistan TLP a takaice ta amince ta jinginar da rikicin siyasa kana ta janye da dadiyar bukatarta ta neman korar jakadar Faransa akan wani zanen hoton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata mujallar Faransa din ta yi wani da ya nemi a saka sunan sa yana fada wa Reuters. Zanen hoton ya haifar da jerin zanga-zanga da dama da kungiyar ta shirya domin kalubalantar zanen da ke zama sako. Gwamnatin Prime Minister Imran Khan ta haramta kungiyar ta TLP bayan da zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali a farkon wannan shekara. Ta ayyana ta kungiyar ta'addanci kana ta kama shugaban kungiyar Saad Rizvi. A ƙarshe, ƴan rajin kare haƙƙin bala'adama suna nuna al'ajabinsu akan gazawar Isra'ila da Switzerland shiga cikin sanarwar bai ɗaya ta sukar muzantawa da China take yi wa tsiraru ƴan ƙabilar Uyghur. Kasar Faransa ce ta gabatar da sanarwar a madadin kasashe 43 a Majalisar Ɗinkin Duniya a watan da ya gabata. Kasashen biyu da suka sanya hannu akan sanarwa da dama a baya, musamman Switzerland wadda a koda yaushe take sanya hannu akan sanarwar bai ɗaya na yin tar da zalunci da ake aikatawa a Turkistan ta gabas, inji Dolkan Isa, shugaban wata kungiyar 'yan ƙabilar Uyghur da ke birnin Munich ta kasar Jamus a wata hira da ya yi da muryar Amurka. Jakadar China a Majalisar Ɗinkin Duniya Zhang Jun ya yi fatali da wannan suka ta bai ɗaya, abinda ya kira da mara tushe, kana ya kwatanta kasashen da suka sanya hannu akan sanarwar da 'yan barandar Amurka.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Rundunar sojan Najeriya ta yi watsi da zargin kai wani hari a jihar Enugu inda aka samu asarar rayuka. Wannan na faruwa yayin da sojojin ke ɗaukar matakan daƙile miyagun ayyukan haramtacciyar ƙungiyar 'yan awari ta IPOB. Ga rahoton Alfonso Okorugwe.
Rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin cewa ta kai hari wani ƙauye mai suna Isingu na garin Mbogo da ke ƙaramar hukumar Ogu a jihar Enugu, tare da kona gidaje da kashe matasa da dama a daren Litinin da ta gabata. Manjo Abubakar Abdullahi, mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 82 da ke Enugu, ne ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka hakan jiya Talata.
A jihar Enugu sun kai samane maboyan 'yan awarin Biafra ta IPOB da Eastern Security Network ke garin Ngo, ƙaramar hukumar Agu da ke jihar Enugu a cikin daren Litinin. Yayin wannan samane, jami'an sun yi nasara kama shugabannin 'yan awarin Biafra guda biyu, amma ba gaskiya ba ne kan zargin da su 'yan Biafra suke yaɗawa cewa jami'an sun lalata gine-gine kuma sun yi ta harbe-harbe ba bisa ka'ida ba. Wannan ba gaskiya ba ne, kawai propaganda ne da neman ɓata mana suna. Jami'an mu ƙwararru ne kuma suna bin dokokin amfani da makami a dukkan ayyukansu. Zargi ne kawai na neman ɓata mana suna da 'yan awari suke yi don su samu gindin zama a wannan yanki na kudu maso Najeriya. Kamar hoton bidiyo wanda ake ta yaɗawa a jihar Enugu cewa jami'anmu sun lalata gine-gine da tarda harbe haka, wannan hoton ba ma a jihar Enugu ya faru ba. Sannan kuma muna nan muna gabatar da ciki domin gano inda abin ya faru, wasu waye suke cikin wannan hoton bidiyon domin ɗaukar mataki na gaba.
Akan wannan batun ne na nemi ji daga shugaban ƙaramar hukumar Obu, Honorable Pedro Nwanko, da kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Enugu ASP Daniel Ekia don samun ƙarin haske, amma duk yunƙurin samun su a waya ya ci tura. A cikin watan Oktoban da ya wuce ne rundunar sojin Najeriya ta ƙaddamar da wani shirin da ake kira Operation Golden Dawn don kawo zaman lafiya da kuma murƙushe ayyukan 'yan bindiga a yankin kudu maso gabas. Amma a yayin da suke ƙara himmantuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke ci gaba da hana al'ummar yankin bacci, su kuwa maharan ESN na ƙungiyar rajin kafa ƙasar Biafra ta IPOB sai karata da kayar baya suke. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da tabbacin daukar matakan kare haƙƙin dukkan waɗanda matakin rufe kamfanin Cominac mai ayyukan haƙar ƙarfe uranium a jihar Agadez ya shafa, bayan da a ƙarshen makon jiya ƙungiyar fararen hula a yankin suka koka game da abin da suka kira wa'anci muryar ganga. A taron manema labaru da ta kira a birnin Yamai, ministan ma'adinai Hajiya Hajiza Al-Husseini ta buƙaci haɗin kan ƙungiyoyin fafitika don ganin komai ya gudana cikin yanayin fahimtar juna.
Lalle Cominac kamfani ne da aka girka yau ya shekara 40. Yanzu an kai a lokacin da yanzu in an gina ma abun da yasa aka kawata ba a samu shi isasshe mai unguwani da ake iya huduwa a sa kasuwa kowa ya samu albarkacin shi. Shi yasa aka ce Cominac ta kai iyaka rayuwarta. Kenan da yake ta kai iyaka rayuwarta, mai adda saura sai a duba a gani matakan da ya kamata a dauka na a samu a yi ruhewarta a cikin ka'ida. Don kun san uranium na cikin abubuwan da ake cewa da ke iya kawo lahani a huska lahiyar jikin mutane da busashe da ma haurin zama. Don saboda shi abu ne da ake bi sai da sai, in kilo guda ka hudda sai ka bayyana da ka hudda kilo guda kuma sai ka gayi da kakakai da shi. Kenan abunda kai ka sani, yalla wannan bai san shi ba, wannan ya san shi, to wannan canza miyan shi ne ke sawa a daidaita abi hanyar da ya kamata. To shi ne muka so su kama yan warar hula na Arlit ya zamanto za su bin wannan hanya, don duk abunda ake yi tun lokacin ana aikin da su ake, kuma yanzu duka su yi vikin da ake da su ake, ba a ware su ba. To me zai hana in suna da wata shawara su kawo muna ita? Gwamnati shi ne mai kiyayewa da zamantakewa kowa, kana ciki baka ciki dole ne a tsaya a kwatanta a gani da duk aikin da ake in ana yin shi a cikin an kiyaye da lahiyar al'umma.
Ministan ma'adinai ta jamhuriyar Nijar kenan Hajiya Hajiza Al-Husseini. Muna Amurka ake faro a shirin hantsi daga nan Abuja. A jihar Borno an gudanar da wani taro na musamman don bunƙasa harshen Larabci da ke cikin manyan harsunan duniya. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
An gudanar da wani taro don bunƙasa harshen Larabci a garin Maiduguri don harshen ya kasance sun harsuna da ake amfani da shi don kasuwanci a duniya. Wannan taro dai ya gudanar ne a birnin Maiduguri da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya, wanda ke makwabta da kasashe guda uku na Afirka wanda suka hada da Chadi da Nijar da kuma Kamaru. An gudanar da wannan taro ne dai a jiya, wanda aka samu halartar malamai daban-daban daga kasashe daban-daban da kuma jami'an da ke amfani da harshen Larabci don bunƙasa wannan harshe. Wannan taro dai ya gudanar ne a makarantar koyon harshen Larabci da ake kira Arabic Village da ke garin Gamborun Gala da aka dawo da shi Maiduguri saboda matsalar tsaro da ya tarbare a wannan shiya. Professor Jidda Hassan da shi ne shugaban wannan taro da kuma yin jawabi game da mahimmancin wannan harshe kamar haka.
Wato ai harshe ne na kasuwanci yanzu Larabci. An ce ma yanzu hakan nan agogo yana daga cikin yarurruka da aka fi amfani da su, zaka samu a rubuce a internet ana amfani da su da ita da Chinese, har ma kusan ya kai kusan cha ya kusan kamar Turanci ma. So saboda haka Larabci ba karamin yare bane ta bangaren harkar kasuwanci. Kaga OPEC inda ake sai da fetur a duniya, harkar kasuwanci duk inda ake yi ake tara kuɗi zaka samu kasashen Larabawa ne. Kuma a yanzu haka nan Najeriya tana da alaka da kasashe da suka kawo investment a Najeriya, ina sanye da wannan, su kamar su Qatar, United Arab Emirates da shauran su suna da shi. To idan su za su zo wajen mu ba za mu so mu je wajen su bane.
Harshe ne na Najeriya saboda da akwai bangare na Najeriya waɗanda suke yin Larabci, wato Arab Shua a nan ƙasar Borno, saboda harshe ne na Najeriya shi ma, kuma harshe ne na tattalin arziki na duniya. Najeriya ƙasa ce wadda take member a ƙasashen da suke sai da danyen mai na petrol, wanda yawancin ƙasashen da suke wannan kungiya larabawa ne larabci suke yi. Nigeria memba ce na kungiyar hada kasashen Afrika wanda da yawa daga cikin kasashen nan harshen su larabci ne. Nigeria tana da kasashen da suke makwabtaka da ita da kuma waɗanda suke kusa da ita kamar Chadi, kamar Sudan, kamar Libya, kamar Algeria da Morocco da sauransu kasashe ne waɗanda suke magana da harshen larabci. Saboda haka an muka duba harkar kasuwanci waɗanda suke zuwa ƙasar Dubai da waɗanda suke zuwa Haji, sannan idan ka duba hatta harkar tsaro ana buƙatar cewa ya zame da akwai masana ma'aikatunmu na tsaro waɗanda suka san wannan harshe waɗanda.
Professor Tahiru Muhammad Dawud kenan ke karin haske game da muhimmancin harshen larabci a wani taro da ya gudana a jiya a garin Maiduguri saboda bunƙasa harshen larabci a wannan shiya. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kar a shafa murya Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga nan Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barkanmu da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau zauren ciwon yamace ya karbi bakoncin malama Fa'ika Nasir, mai aikin sadarwa ta fannin aikin jarida a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, da kuma malama Zainab Muhammad Abdullahi, daliba a tsangayar ilimin sanin yadda rayuwa take gudana, wato biology, a jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya. Kuma a yau za mu yi duba ne akan abubuwan da ke janyo koma baya wajen ci gaban ƴaƴa mata a Arewa, da kuma ta hanyoyi da za a iya samun maslaha akan wannan kalubale. Ai sauraro lafiya. To malama Fa'ika, a wannan aiki da kike yi akwai mata da yawa a wannan fanni?
Gaskiya ba zan ce akwai mata da yawa ba, musamman shekarun baya da suka wuce, ba yanzu dai da yake mata sun ga cewa su ma akwai nasu irin gudumawa wanda za su bada fannin wannan sana'a din. So mata suna kokarin shigowa cikin dangane cewa su ma an taka rawar da su.
Idan kike la'akari da yadda ci gaba yake a bangaren mata a sassan duniya, zaki gani cewa mu a nan Najeriya, musamman arewacin Najeriya, har yanzu akwai sauraruna a gaba, duk da cewa a yau zamu ga akwai minista nan, akwai wata jakada can, a naki ra'ayi me ke janyo wannan koma baya?
Na farko dai ni a gani na zan koma baya, tun baya mata ba a ba su muhimmanci sosai ba bangaren ganin cewa ya kamata su ma abubuwan da ake yi a gwamnatance, a sana'ance, a yanda ake gudanar da al'amura ta gida da sauransu, ya kamata a ce mata su ma suna taka nasu rawar gani. Wani lokacin saboda abu biyu ne. Daya, saboda yanda maza suka dauke mata, suna ganin kamar ita kawai mace iya hurubinta bai wuce al'amarin gida ba, kuma cikin gidan ma ba komai bane ake ba ta daman yi ba. Daukan mataki idan miji na nan ko baya nan, a matsayinta na mata dai she's a support. Idan miji baya nan, ita ke rike da gida. So ba shi namijin ba zai so a ce ta yanke hukunci ba tare da shi ba a gurin. Idan kuma mata sanar da shi ne, ba zai so ta yanke hukunci ba ko ta yi ba ta dauki mataki ba sai idan yana nan. Wani kuma zaki ga koda yana nan ko da baya nan, in tai ma daidai ne, saboda idan aka gyara ma shi, aka yi ma ita, aka yi ma kuma ƴaƴan da kuma sauran mutanen da suke tattare da su. Ta bangaren gida kenan.
Malama Zainab,
to gaskiya dai a kaso 100 za mu iya cewa kaso 35 babu laifi ana kokari. So I think the remaining 65 gaskiya gidadanci na damun mutanen mu na Arewa.
Zaki sha mamakin wasu in aka gaya miki wannan mace ce daga Arewa, wasu kuma in kika kalle su da kanci ma sai ya kama ki.
To malama Fa'ika, gare ki.
Bangaren kuma al'ada, akwai maganar da ake faɗi kan cewa mata su rauni ne, da su mata ba za su iya jure wahala ba. Kuma idan kika duba, yawanci mata ke jure wahala, dan miji idan ka saka shi a cikin wani irin yanayi
anya
shi ba zai iya jurewa ba. So in kika duba daga kan haihuwa da sauransu, mace ta za ta dauki ɗa a cikinta tun daga wata ɗaya har zuwa tara duk zafin nan idan aka hada ma namiji ba zai iya dokan shi ba.
Suna gani wannan shi ne ma yana daga cikin raunin na mata.
Ai to ba su suke dokan cikin ba. To ba su san me ke tafiya ba. So kama al'adance kamar yanda nake fadi mata su ba a musu ganin waɗanda su ma za a yi da su saboda su mata ne ai kawai su suna da nasu bangaren. Eh muna da nan bangaren. Akwai abubuwan da mata ya kamata su yi, akwai kuma abubuwan da mata ya kamata a ce su ma an yi da su a gwamnatance. Akwai kuma abubuwan da mata ya kamata su yi huruminsu a addinance. Daga cikin waɗannan abubuwan ɗin gidan kin duba kaman yanayin da muke ciki yanzu yanda mata suke cewa su ma sai an ba su tasu damar. Magana gaskiya daman yana nan ban mazan da suke tattare da su suna ganin ai bai kamata a ce suna nan ba.
Anya mazan ne ko kuma mata ne da mu kuma akwai wasu nukunin mutane da suke cewa ai mata su suke cutar da kansu.
To idan aka ce mata ke cutar da kansu yaushe mata suka fara cutar da kansu ta wani hanya tukunna? Idan kin duba a baya idan kai a matsayinka na miji kana son yarka ko matarka zaka so ci gaban ta a rayuwa ta fannin addini ta ganin cewa ta samu ilimin da ya kamata amma ba za ka ce wai ita mace ai in ta ma yi ilimin ne za ta yi da shi. Tana da yaya yarka za ta yi aure za ta je gidan wani za ta haihu idan ta yi ilimin nan watakila likita ce don ta taimaka wa ƴan uwanta da ke kusa da ita da kuma al'umma gabaki daya wannan ci gaba ne wannan abu ne da za ta yi da shi.
Yanzu kin ga ma idan muka duba wannan batun likita za ki ga namiji baya so likita namiji ya duba matarsa amma kuma idan kika ce wani je kai ayarka makaranta sai su kawo wani kabli da ba adi da babu to me zaki daura Zainab?
Farkon dalilin da zai taba jawo mutum koma baya ba ma matan mu na arewa ba duk wani dan adam a duniya is jahilci. A farko idan mutum bai da ilimi ba mu ce dole sai kowa ya zo yayi boko ba a'a ilimi yana da amfani ko na addini ko na boko ko na zamantakewar rayuwa dama na addini wajibi ne akan mutum so ba yadda za a aikace kawai ka zauna dan baka ilimin boko ka zauna haka nan ba.
To malama Fa'ika to bari mu jawo batun addini da al'ada wanda da yawa ana yawan danganta kuma bayan da mata suke samu da wannan abu biyu musamman a arewacin Najeriya jidda cewa a arewacin nan fakin ga ba musulmi ne kawai ba akwai wanda ba su addinin gargajiya gare su akwai kuma waɗanda suke addinin Kristan idan muka duba addinin musulunci zaki ga yadda aka baiwa ilimi fifiko amma kuma sai mutum ya rade da wannan ya ce ai addini ne ya ce kar mace ta yi karatu
aina ai da addini ya ce ka nemi ilimi ai ba a ce namiji ba aka ce ka nemi ilimi a matsayinka na musulmi baka cika musulmi sai kana da ilimin ita addinin ka karan kanta kafin nan ka cika musulmi saboda ai ba za ka sashi kana sallah ba ko kana bauta ba baka san me kake fadi ba baka san ta yaya za ka yi ka communicating da ubangijinka ba. Ilimi na da muhimmanci ga mace kamar yanda yake da muhimmanci ga namiji.
To Zainab idan za a kwatanta ci gaba tsakanin matan arewa da sauran mata a duniya ya kike kallon ratar da ke tsakanin mata a nan a arewacin Najeriya da kuma sauran kasashen duniya
kama ku tafi ga sauran matan na duniya nan ku da za ku tsallaka inda ba arewa ba gaskiya zaki ga bambanci sosai da kuma baya and the first foundation da yadda na gaya muku is rashin ilimi na farko koda mutum bai yi boko ba but kana da ilimin islamin ka you will be presentable by a worldwide ko ina you can be presentable saboda addini ya koya mana tsafta ilimi like the way you dress the komai but gaskiya matan mu na arewa in zaki zo ki duba mu dau misalin kaman Kano a kauyuka da suke cikin wasu local government in zaki je ki shiga cikin kauye ki ga matan mu da yawa kin ga ba arabi ba boko sai talla da neman kudi ka rasa uban me ake yi da kudin nan ba su ci me kyau ba bare su sha me kyau wannan ana tara ma yara kayan aure akwai lokacin da muka je kauye gidan gona
yaron da yake kula da gidan gonan family house ɗinsa na kusa da gidan gonan ne. So as mata in mun shiga zamu je mu gaida mutanen. Wasu da suka dinga fadan shekarun su ni na dauka masu yin girme ne, wasu a sun yi wutar duniya basu wuce 21-22, ni kuma ina daga musu kallon manyan iyaye ma duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai, not presentable at all. Kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara.
Mai sauraro, duka abinda shirin ciwon kyamace na wannan mako ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu malama Fa'ika Nasir da malama Zainab Muhammad Abdullahi, sai kuma wanda ya daidaita mana sauci Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu ne lafiya.
Na tafi da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru.
Cewar kungiyar Sirak ta wajen shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Madan Chantal Biya ta mikawa yara kanana tallafi na kayayyakin more rayuwarsu a jihohi 10 da ke kasar jamhuriyar Kamaru domin inganta rayuwar tasu. Sai kuma jaridan Le Point an da ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da kungiyoyin limaman cocin katolika na kasar sun yi wa al'ummarsu wani bayanai kan cutar nan ta coronavirus da kuma yadda za a yi allurar rigakafi a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridar Economy ita kuma ta gulmata mana cewar kamfanin Hisakam masu kwashe kazanta a kasar jamhuriyar Kamaru da sun dawo daga yajin aikin da suka kwashe makonni biyu suna yi, karashin biyansu, albashinsu da kuma waɗansu allowance nasu. Yanzu dai gwamnatin kasar Kamaru ta zuba wa kamfanin na Hisakam makudan kuɗaɗe domin su cigaba da gudanar da ayyukan nasu. Haka zalika sun kama ayyukan nasu babu kama hali yaro. Sai kuma jaridar Information an da ita kuma ta gulmata mana cewar Prime Minister kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Joseph Diengote ya komo bakin aikinsa daga hutun da ya tafi, kuma ya ce yanzu zai ci gaba da gudanar da ayyukansa na babu sani babu sabo wajen ganin cewa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da dogaro a kan gwiwoyinta. Jaridar Ekohosan te kuma ta kasar Kamaru ta ce yanzu dai yara 'yan kasa da shekaru 5 ne a cikinsu kaso 57 ne yanzu haka suka dauke da cutar nan ta anemia tun shekarar 2018 ne. Dai hukumar take ta kokari mata ga ta ga cewar an yi wa mata masu dauke da juna biyu allurar rigakafi domin dakile wannan cutar a fadin kasar. Sai kuma jaridar Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar ta yi asarar makudan kudade har miliyar 18 a waɗansu fannoni daban-daban an da kuɗaɗen suka yi batan gabo. Za mu kammala shan jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Refer an da ita kuma ta bankaɗo mana cewar matsalacin hanci da karɓar rashawa ne yasa aka hana tumɓuko ayyukan da harshakin ɗan kasuwan nan na ƙasar Faransa Mr. Bolloré ya yi a nahiyar mu ta Afirka musamman a ƙasar Kamaru an da ya kwashe sama da shekaru 25 yana kwasan ganima a faɗin ƙasar. Kuma yanzu dai abubuwan da ya kwashe ta ƙwarauniyar hanya ana ci gaba da binciken gwagwarmaya domin ganin cewa an gurfanar da shi a gaban kuliya. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na musamman. Sai da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin wannan lokacin, Umar Faruk Musa ke cewa mu kasance lafiya.